وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا بير دوات رمضان هجرة دبو دا دريو دا ربعين دا بقي واندزو عشرين دا بيو دوات بيو دبو بي دا عشرين دا شدا مزام تاش آية تقري بيو دا سبعين دا لها أتكن سورة البقرة. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
wannan aya a cikin ta Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana mahimmancin yin sadaqa. A can baya an yi bayani akan wanda zai yi sadaka da wanda zai karɓi sadaka da kuma abin da za a bayar da abin da za a karɓa. Nan kuma za a faɗi kaifiyar yadda za a bayar ga wannan sadaka da kuma wanda ya cancanta a bawa. Allah ta'ala ya kasa mana masu yin sadaka zuwa kashi-kashi a baya. Kashi na farko, waɗanda suke yin sadaka da abin da yake na halal kuma su bayar da mai kyau kuma su yi don Allah. Wanda ya cika sharaɗin nan guda uku, komai ƙanƙantar sadakarsa, komai yawanta, ko a filiye ko a ɓoyayye, ko mai yawa ya bayar ko kaɗan, ko ta farilla ce ko ta nafila, Allah ta'ala zai karɓi irin wannan sadaka da rahamarsa. Shine wanda mai yin ta ya fitar da abin yin daga abin da yake na halal ɗinsa, kaga an samu halacci. Na biyu, ya bayar da mai kyau, kaga ya bayar da mai kyau, ya bi umarnin Allah wajen bayar da abu mai kyau, sannan kuma yayi saboda Allah don neman yarda Allah kadai, ba don yabo ko suka ko neman girma a wajen mutane ba. Sannan na biyu, wanda yake bayar da sadaka amma kuma akan samu abu uku a lokacin ba da sadakarsa, ya baka sadaka ya yi maka gori, ya baka sadaka ya cutar da kai, kuma ya yi sadaka don mutane su gani su yaba masa. Wato an samu mannu da aza da riya'u, wato an samu abu uku da suke bata sadaka, shine mutum ya yi ma wanda ya bama gori, ko kuma ya cutar da shi, ko kuma asali ma ba don Allah ya yi ba don riya'i. Yura'unan nasa ru'a'an nas, don mutane su gani su yaba, ba don Allah ya yi ba. To da an samu abu a cikin wannan abu ya lalace. Sannan akwai kuma wanda shaidan yake zuwa ya tsorata shi, ya firgita shi, ya razana shi, ya nuna masa cewa idan yana bada dukiyarsa wato zai yi talauci ko zai tsiyace ko dukiyar za ta ragu. Saboda haka ya rike abinsa kankan, ya yi hannun jarirai, ya yi hannun yan dambe, ya hana kowa, ya ki bawa kowa. To wannan shine aka kira shi marowaci, wanda ya bi shawarar shaidan ya ƙi ya yi abu saboda Allah. To nan kuma Allah ta'ala yana bayyana mana a wannan aya hikima na bayyanawa ko koyewa. Allah ta'ala ce in tubdus sadaqati fani in mahiya, idan kuka bayyanar da sadakoki da kuke bayarwa to madalla da ita bayyanawar, madalla da sadakar da aka yi ta a bayyane, wa in tukhfuha idan kuma kuka koye ta kuka yi sadakar a boye, wa tu'tu hal fuqaraa kuma kuka bayar da ita ko kuka miƙa ta ga masu bukata ga talakawa, fa huwa khairul lakum, wannan shine yafi alheri a gare ku, wa yukaffir ankum min sayyi'atikum kuma Allah ta'ala zai kankare muku daga kurakuranku, wallahu bima ta'maluna khabirun, Allah ta'ala mai cikakken sani ne na fili da koye game da ayyukan da kuke aikatawa. Da haka wannan aya ta nuna mana hali ba da sadaka a fili da kuma halin bayar da sadaka a boye, kuma sadakan nan mun san kashi biyu ce, akwai ta farilla akwai ta nafila. Da haka wasu malamai suka ce kun ga Allah ya yabi bayyanawar, ya ce fa ni'im mahiya, kenan a cikin bayyana sadaka abu ne mai kyau kamar fa ni'ima mahiya, madalla da sadakar da ake a bayyane. Wannan kalmar ni'ima da Allah ya sa a bayan bayyana sadaka ya nuna Allah ya yabi bayyanawar. Ashe akwai wasu halayen da ake so ko wani yanayin da ake so a yi sadaka a fili. Sadaka a fili shine bayan mai karba da mai bayarwa kuma wani ya gani. Idan sadaka ta zama mai karba da mai bayarwa ne kadai, ai ba wanda ya gani. Mutum biyu ne kawai, ungo na karba, ba kowa a gurin, daga kai mai bayarwa sai shi mai karba, to wannan bata bayyana ba. Amma sadakar daga wani yana kallo aka mai bayarwa ya fitar, kuma yana kallo mai karba ya karba, kun ga wannan mutanen da suka gani ko ɗaya ko biyu ko uku ko hudu, ya zama an bayyana kenan, jama'a sun gani. To a wani lokaci ne ake son a bayyana sadaka mutane su gani har Allah yake yabon wannan? Wani lokaci ne ake son a bayyana sadaka mutane su gani kuma ganin ma Allah iya bi ganin? Malamai suka ce in sadaka ta farilla ce an fi son a bayyana ta. Zakka, idan kana yin zakka a boye, wanda ka ba bai bayyana ba, kai baka bayyana ba, to jama'a za su dauka ba ka yi. Domin yanzu yana abin mamaki, abinda ake so kai mai bayarwa ka boye, shi wanda aka ba i bayyana. Don sai zama in kai ka boye ka bashi a boye, shi ko ba zai bayyana an bashi ba? Kusani shiru zai da bakinsa. To sai da aka kai da ka bayar ka boye, shi da aka ba shi ma ya boye, to sai da aka sai zama ba wanda ya samu labari kenan. To wannan a sadaqar farilla ana son a bayyana, domin in shi bai bayyana an bashi ba, kai ko baka bayyana ka bayar ba, to mutane wajen maka shaida za a iya cewa wani ga kuɗi yana da shi amma ba mu taɓa gani ya yi zakka ba. Kuma suna da gaskiya, tunda wanda aka ba ya yi shiru, kai da ka bayar ka yi shiru, wanda ya karɓa ya yi shiru, to jama'a wace shaida za su ba akan kana zakka? Sai a yi ta zaginka a gari, ba ka sadaka ba ka zakka, domin shi wanda ya karɓa ba zai ma kare ka ba. Wani a gabansa ma ake zagin mutum bai bayar ba kuma shi ya taɓa karɓa amma sai ya shiru, wataƙila ma ya taya masu zagin. Ko ba a yin haka? Ana yi. Shi ya ƙi bayyanawa, kai ka baka bayyana ba, shi bai bayyana ba. To saboda haka malamai suka ce a wannan gurin Allah ya yabi sadaqar farilla ya fi so a bayyana ta. Amma abin nafila da ba dole ba, wannan an fi so ka ɓoye. An fi son ka ɓoye nafila. Abinda za ka ba mutum kyauta ce, abinda za ka ba mutum sadaka ce, ba ta zakka ba, ta niyya ce, to ka ɓoye lokacin da kake bashi, shi ya bayyana ko kai ya bayyana ya rage nasa, kai dai ka bashi a ɓoye. Har ake ba da misali a wani hadisi na manzon Allah alaihi salatu wassalam, wanda ya gaya mana wani mutum, wani hadisi Imamul Bukhari da Muslim suka rawaito shi daga Abi Huraira, yake cewa wani mutum yace sai na yi sadaka a ɓoye, sai ya fita da sadakarsa da daddare ba tare da kowa ya sani ba, ya rufe fuskarsa yadda ba za a gane shi ba, shi mai bayarwar. Yana tafiya sai ya haɗu da wata mata, tana yawo da daddare sai ya dauki wannan sadaka ya bata ya wuce shikenan sai aka wayi gari ana cewa la kun ga wani mutum jiya da daddare ya dauki kudi ya ba karuwa ashe wannan mata karuwanci take kuma gashi ta samu makudan kudi na sadaka shi kuma shi ya san a zuciyarsa bai yi nufin ya ba wa karuwa kudi ba shi dai ya ga wata mata ya dauka mai bukata ce sai ya bata sai ya daga hannu a cikin duniya yace ya Allah ka san abin da nayi nufi so ne in taimaka mai bukata kuma ga dukiyata ta fada hannun karuwa sai yace gobe zan kara wata sadaka koyayya wanda ni da na bayar ban san wanda na ba ba shi wanda na ba bai san waye bashi ba ya sake dauka wata dukiya ya fita da ita sai ga wani mutum yana yawo da daddare she ungurmin barawo ne sai ya dauki wannan dukiya ya danka ma wannan barawo ah barawo yi waye gare ce to jama'a fa ban kowa sata ba ga kudi a hannuna kuma wannan kudi Allah ne ya bani wani bawan Allah ya zo ya danka mu akai ta labari shi ya san shi ya bayar ko bai ga kowa shi ya bayar ba kuma ga dukiyarsa a karo na biyu ta fada hannun ungur kasurgumin barawo sai daga ne ce ya Allah kaga sadakata ta fada hannun barawo kuma yau ni ba barawo ne ni ya bawa ba kenan sai da aka sai ya sake dunkule wani kudin yace to yau dai kam zan fita da kuma yin sadaka da ya fita kuma ya gamu da wani mutum ashe wannan mutumin mawadaci ne mai arziki ne wata kila ma ya fi shi arziki sai ya dauka ya bashi sai mai kudi ya ga an bashi kudi shi kansa abin ya bashi mamaki dan wanda ya bashi bai san waye ba ba shi ko bai san daga hannun wa ya karba ba sai aka wayi gari ana cewa wani mutum jiya yayi sadaka a boye amma ta fada hannun mawadaci to sai ya kwanta bacci a cikin baccin sai mafarki aka nuna masa Allah ta'ala ya karbi wannan sadakar tasa duka uku wannan barawan da ya karbi sadakar sa ta farko wannan sadakar ta zama dalilin shiryar sa ya daina sata ya daina fashi ya daina kwace ya daina kidnapping yanzu ya gyaru wannan sadaka ya mai da ita jari ya kama sana'a kun ga Allah ya zama sadakar sa ta zama dalilin rage yawan barayi da rage yawan masu sata da masu fashi da masu kwace har ya gyaru sannan ka ce ita kuma wannan karuwan ita ma wannan kudin da ta karba a hannunka ya zama dalilin shiryarta yanzu ta daina karuwanci ta tuba kuma ta gyara ta mai da wannan kudi ya zama mata jari ya zama mata sana'a kaga anan shi ma an samu ne an samu gyaruwa sannan wannan mai arzikin shi kuma yanzu ya samu fahimta da shi yana ga ba za iya daukan kudi a bayar ba to yau ya ga ashe akwai wanda yake iya daukan kudi makudai irin wannan ya bayar saboda haka shi ma yanzu ya koyi darasi ya ci gaba da ba mutane kudi ya daina yin rowa kun ga wannan dukiya tasa ta zama dalilin shiryar mutum uku ta zama dalilin shiruwan karuwa ta zama dalilin shiryuwar barawo ta zama dalilin shiryuwar mai kudi marowaci ya samu izina ya samu la'akari ya samu lura ya daina yin abin da yake yi na wato kun ga wannan sadaka ce aka yi ta a boye kuma ta amfani wanda ya boye ta din kuma Allah ta'ala ya sa ta amfanar da waɗanda aka bawa idan ka boye sadaka abu ne mai kyau a wasu lokuta ka ya boye an faɗi cewa Aliyu Zainul Abidin wato shi dan jika ne na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Aliyu Zainul Abidin dan Hussein ne saboda haka ya kasance a unguwarsa akwai talakawa ko a yankin da yake akwai talakawa to yana so ya dinga ba su abinci wanda za su dinga girkawa da daddare amma baya son a gane shi yake bayarwa saboda haka zai sa a nika gari ko na alkama ko na wato abin nan na alkama ya sa a nika shi don shine an nika za iya yin gurasa za iya yin talge za iya abubuwa da yawa sai ya dauka a gadan bayan sa ya bi gida gida da daddare yana ajiye mutane a kofar gidansu ba ma zai tafi da dandako ba domin dandakon zai iya yin gulma ya ce wane ne yake kawo muku sai zama shine yake zuwa yake bubbuga gidajensu yake aje musu wannan sadaka so shikenan ba a san cewa Ali Zainul Abidin ne yake bada wannan sadaka ba sai da Abu Biya faru da farko sai da Allah ya masa rasuwa an zo ana masa wanka sai aka ga dabbara dabbara a gadan bayan sa na alamar yana daura wani abu a bayan sannan na biyu masu karɓar sadaka sai suka ga sadakar ta tsaya. To ana aka gane cewa wannan dabbare dabbare na bayansa da kuma alaman sadaka ta tsaya shi ya nuna cewa Ali Zainul Abidin ne yake ba mutane abinci a boye ba tare da sun sani ba. To kun ga wannan shi ma wato tsaban kana son ya zama tsakaninka da Allah ne kadai kake abin baka son kowa ainihin wato ya sani. An ba da labarin wani mutum da yake yin sana'a irin ta zane-zane, yana samun kuɗi masu arziki, masu sarauta da masu mulki suna son sanya irin waɗannan hotunan zane-zane a cikin fadarsu da kuma guraren shakatawarsu, sai zama yana samun kuɗi. Mutanen garin suna ga wannan mai sana'ar shi baya sadaka baya kyauta, amma kullun layi ake a ƙofar gidansa ana karɓar zane da yayi ana siya da kuɗi da yawa. Ashe shi kuma a ɓoye ya samu wani mutum mahauci a garin, ya ce masa kullun ina so ka dinga yanka shanu guda biyu. Ya tambaya me mutanen garin nan ba sa samu, aka ce nama, nama yana musu wahala, lami suke abinci. Sai ce to kullun a dinga yanka shanu guda biyu ana raba mutanen gari suna samun naman miya ta hanyar wannan. To shi wannan ya ce wa mahaucin kakka gaya musu fa ni ne nake bada kuɗin da ake yanka musu shanu, daga ni sai kai sai Allah. Sai da aka mutane suka yi ta yaban mahaucin nan, kaga mahauci mai imani, amma wancan mutumin da Allah ya masa arziki baya ba kowa, baya taimakon kowa, mai hannun jarirai ne, mai hannun ƴan dabba ne, aka yi ta ɓata shi, shi kuma mahauci ana ta yabansa. Aka yi ta tafiya a haka, shi mahauci bai ce wane ne yake ba shi kuɗin ba, shi kuma bai ce shi yake ba mahauci kuɗin ba. Aka ci gaba da yaban mahauci ana zagin wancan mai sana'ar wato rasmu wato zane-zane. Sai da Allah ya washi mai zane-zanen cikawa, gobe jama'a sun taru a kofar gidan mahauci sai suka ga ba nama, suka ce yau fa me ya faru yau? Kuma wasu ma basu je jana'izar wancan ba, suka ce wannan mutumin karama da ya mutu, baya taimakon jama'a, baya alheri, baya kaza. Akai ta la'antarsa bayan ya mutu, akai ta farin ciki da mutuwarsa saboda jama'a suna ga ba sa samun komai daga arzikin da Allah ya masa. Sai ya ce tambaya muku gaskiya, daga yau ba za ku a ƙara yanka muku sa ko ɗaya ba. Wanda yake ɗaukan nauyin kullun yake bani kuɗi in siyo shanu guda biyu in yanka muku, wancan mutumin mai arzikin nan da kuke zagi mai sana'ar zane-zanen nan shi yake bani kuɗi kullun, kuma mun yi da shi ba zai gaya muku ba, ni ba zan gaya muku ba, da haka kowa san da dare masa, yau za ku koma cilla muku. Sai jama'a kuma aka koma ana ta Allah sarki, Allah sarki, Allahu akbar, mun zalunce shi, mun cuce shi. Shi yasa wata ran in ka ga mutum baka ga yana alheri ba, kada kai saurin yanke masa hukunci. Wani yana ɓoye abin da yake baya son a sani, akwai ko maslaharsa wata ƙila ta ɓoyewar, wani baya son a dame shi. Idan yana bayarwa aka sani gidansa kullum cika zai dinga yi, don gidan ka ya fara cika kai kuma sai abin ya dame ka sai ka fara faɗa kana koran mutane, da haka ya fi son ya je ya baku a ɓoye. Wani kuma yana ga ɓoyewar ya yi to dan Allah zai damma sai ya ga wani, ko sai ya bayyana wani, ko sai ya yi wani ya sani, wanin da ya sani me zai ƙara masa. To da haka sai ya ɓoye ya ƙi bayyana wa jama'a. Su kuma jama'a ba su ga an yi a fili ba, sai su ta zagin mutum, su ta la'antarsa, su ta ɓata shi saboda ba su gani ba. To kaga a cikin wannan akwai ɗaukan alhakin wasu mutane ba a sani ba, suna yin amma ba sa so a san wato ainihin suna yi, suna yin abubuwansu ne wato ainihin a ɓoye. To kun ga wannan ya nuna mana wato wasu lokuta ko a hadisin nan da Annabi alaihi salatu wasalam ya ce mutum bakwai Allah zai sa su a cikin inuwa al'arshi. Ai ya gaya mana akwai mutumin da ya sadaka ya ɓoye ta har ya zama hannunsa na hagu bai san abin da hannunsa na dama ya bayar ba, saboda tsaba ɓoye abin ko da ga hannayensa biyu ɗaya da ɗaya, to in hannunsa ma bai san abin da ɗaya hannun ya bayar ba, ina ga maƙoci ko ƴan uwa ko iyali ko maƙota ko makamantansu. Saboda haka akwai bayyana sadaka ta farilla, wannan wajibi ne ko an fi so ka bayyana, musamman kuma aka ce a wannan zamani da tuhuma ta yawa in tubdu sadaqati fa ni'am mahi, ko kuma aka baka karaba, in an baka karaba ai dole ka bayyana karaba, domin baka bayyana karaba ba jama'a za su ce ma cinyewa kai, wataƙila shi ma mai bakan sai ya ɗauka cewa ko da gaske ne cinyewan kake yi, ko ba haka ba shi yasa mu wata ran da ake danka mana amana cewa mu raba wa talakawa shi yasa muke tara ku ni bayani cewa wane ya bada shinkafa buhu kaza ko trailer kaza ko kaza don a bayyana a ga yawa mutane wasu mahajja mu wasu ya ce malam me yasa muka ce ku raba abu mun yarda da ku amma me yasa ku sai kun bayyana cewa wane ne ya bayar da kaza kuma ku raba muka ce saboda mu ma mu samu kwanciyar hankali ne kuma wani shedanin zai iya zagayewa zagayewa ce abun fanna ka bayar a raba ho ba a raban ba ita kuma zuciya akwai saurin karbar sharri su ko mutane akwai saurin yada sharri ko mutane akwai saurin yadda da sharri shi yasa wata ran dan kai ka kubuta wanda aka ba din kuma ya gani an bashi to shi yasa ake wato ainihin bayyanawa kuma dama bayyanawa ba fa shi wanda ya ba bane bayyana dan aike ne i bayyana shi ko dan aike ne bayyana babu wata matsala dan aike an aike shi ya baka ba dole ce ya baka ba dole samu shedar ya baka amma shi ne ba wata ran zaka ji wani ya ce malam da Allah kakku fadi sunana shi yasa wata ran zamu raba sai mu ce wani bawan Allah ya ba da shinkafa trailer daya ya ce a raba da haka jama'a ku haulayi ku karbi shinkafa trailer daya wannan dan aike ne a matsayinka na dan aike amma naka ne zaka bayar wannan ka iya yi a boye ko a bayyane ya dangana ga maslaha sannan abu na biyu dake na uku dake sa mu bayyana wannan ta yi amfani domin wasu da ba sa yi ganin ana fadan ana yi kuma suna ganin addu'ar da ake ma waɗanda suka bayar wasu su ma yanzu suna bayarwa za ku ga yanzu ai yanzu ana yawan bayarwa musamman azumi yazo za ku ga ɗan siyasa na yi masu kuɗi na yi ɗan kasuwa na yi kowa ya zama al'ada ce a tara mutane a raba musu buhunhunan shinkafa da katankatan ɗin taliya da wato ainihin sukari da wane ne da wane ne lokacin da muke ta cewa ka tafi ka kashe miliyan 30 kai umara kai kadai ƙara wannan miliyan 30 ɗin ka sai kayan abinci ka raba wa jama'a in dai su kenan amma in kana da halin da za ka yi umara kuma ka raba sadaka to ka haɗa biyun amma in kuɗin kenan sai dai kai umara ko kai sadaka to mu mun fi fifita maka akan kai sadakar ya fi ka je kai umarar ka domin umara kai kadai za ta amfana ba wanda za ta amfana a duniya ita ko wannan sadaka za ta ceci jama'a masu jin yunwa za ta ceci makotanka za ta sa a kyautata ma zato a yi maka addu'a za ka alheri da yawa zai faru sakamakon kai abin da yake ya amfani jama'a wato ainihin masu yawa idan ka kenan akwai sadaka ta farilla wanda an fi so a bayyana ta akwai kuma sadaka ta nafila wanda ya dangana ga yanayin da zai sa a bayyana ta idan aikenka aka yi kuma ka ga bayyanawa zai jawo wani ya gani ya koyi sannan bayyanawa zai sa ka sauke amana da aka dora ma kuma zai kawar da tuhuma to anan fa ni'im mahiya madalla da bayyanawar shi yafi wa in tukhfuha in kuma kuka koye ta wa tuhal fuqara kuka kuma bayar da ita kuka miƙa ta zuwa ga talaka kun ga Allah ta'ala ya gaya mana a wannan aya cewa a boye sadaka kuma a bayar da ita ga talaka amma a na farko bai faɗi wanda za a ba ba sai ce kawai in tubudu sadaqati fa ni'im ma hiya sannan kuma sai ce wa in tukhfuha wa tu'tu hal fuqara kuka ba mabukata ashe mabukaci in za a bashi abu shi ana son in dai ba na farilla bane ba kuma dan aike bane ba kuma wata maslaha cikin bayyanawa to an fi so ka bashi a boye shi da aka bashi a boyen kuma ba laifi ya gaya wa jama'a cewa ai wane ya bani dan jama'a su san yana bayarwa kuma shi ma an bashi kuma shi ma ya ci fa huwa khairul lakum shi yafi muku alheri to me zai jawo muku na farko yafi muku alheri kaga abinda Allah ya ce yafi maka alheri ai kaga kamata ka yi shi kenan bayyanawar wato koyewar yafi alheri in aka bayar da talaka sannan kuma abu na biyu dadi da Allah zai ma mutumin da ya bayar da sadaka shine wa kafir ankum min sayyi'atikum Allah zai kankare muku daga zunubanku zai dubo wasu manyan zunubanku da kurakuranku da kuka yi da tubatubanku Allah ya kankare muku su kuma da ba abinda mutum yake bukata irin a kara masa daraja a kankare masa zunubi sai Allah ta'ala ya ce wallahu bima ta'maluna khabirun khabir shine wanda yake alimun bi zawahirul umuri wa alimun bi bawatinil umuri wanda ya san komai a fili karara wanda ya san komai a boye to wannan shine wato ake kira khabir wato mai cikakken sani da abin da ya buya ba wani abu da zai buya ba Allah mai cikakken sani da abin da ya bayyana, babu wani bayyanannen abu da Allah ta'ala bai san shi ba, babu wani abu koyayyen abu da Allah ta'ala bai san shi ba. Da haka kenan Allah yana duba niyyarku, yana duba aikinku, yana duba kasudinku. Idan ka bayyana da wata maslaha ba dan riya ba, to Allah ta'ala yana sane da wannan zai maka sakamako. In wata maslaha ce mai kyau ta alheri ta addini ta sa ka bayyana, to madalla da bayyana waka. Haka nan idan kuma koyewa ta fi maka, a cikin boyewa akwai maslaha, to Allah ta'ala yana son boyewa. Kenan Allah ya yabi bayyana sadaka a inda ya dace, ya kuma bayyana ya yabi boye sadaka a inda ya dace. Laka kai mai bayarwa sai ka duba niyyarka. Me yasa ka bayyana? Idan bayyanawar taka kayi ta ne don wani ya gani ya koyi da kai, ko bayyanawar kayi ta ne don wato wanda ka bawan ya san an bashi, ko kuma ka bayyana din ne domin ka kare kanka daga tuhuma ko wani abu da ya kama da haka, ko sako aka baka ka bayyana don ka cire cewa ka tabbatar da wannan sako ya isa, to duk waɗannan hikimomin bayyanawa ne. Amma in a farilla ne, to dole ka bayyana, domin ayyukan farilla mafi yawa a bayyana ke son a yi su don ya zama jama'a sun san kai, kamar yadda Allah ta'ala wato ya san kai. Ibn Abi Hatim ya rawaito hadisi da sanadinsa daga Amir Shabi cewa an saukar da wannan aya ne dangane ga al'amarin da ya shafi Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lokacin da Annabi alaihi salatu wasallam ya ce a fito da sadaka, a zo a bada gudunmawa na taimakon addini, sai Sayyidina Umar ya je ɗebo rabin dukiyarsa gaba ɗaya, kamar yana da biliyan ɗaya, sai ya ɗauko miliyan 500 ya kawo, ya zo ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya aje a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam rabin dukiyarsa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, ya Umar, me ka rage wa iyalanka kamar ya ga dukiyar da yawa? Sai ya ce, ya Rasulullah, bi na raba na ba su rabi na kawo rabi. Sai ga Sayyidina Abubakar shi kuma ya zo da dukiyarsa gaba daya, duka ya dauko da uwar da jarin da ribar ya kawo gaba daya, sai ya kawo ta ya aje a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai manzo Allah ya ce masa, ya Abubakar, kai kuma me ka bar wa iyalanka? Sai ya ce, alƙawarin Allah da alƙawarin annabinsa, cewa wanda ya ciyar Allah zai ciyar da shi, wanda ya bayar Allah zai bashi, to wannan alƙawarin kawai na aje musu. Sai Sayyidina Umar ya fashe da kuka, yace, na fanshe ka da babana da babata, ya Abubakar, wallahi bamu taɓa yin tsere da kai a wata kofa ta alheri ba sai ka riga mu. Duk wani tseren da za a yi a wata fuska ta alheri, Abubakar shi ya wuce mu. Haka nan ya zo a wata ruwaya ta Sunan na Abi Dawud mai lamba ta 1472, da ruwayan Turmuzi mai lamba ta 3675, Imam Hakim ma ya rawaito shi. Daga Sayyidina Umar ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da yin sadaka, sai aka dace na samu wata dukiya a gurina, sai na ce, kai, yau kam sai na tsere ma Sayyidina Abubakar. Kullum aka ce ai aikin alheri, Abubakar yana gaba, yau dai barin kamo shi in wuce shi. Kaga wannan gasa ce ta alheri da ake son aikatawa. Sai da aka sai ya dauko rabin dukiyarsa ya kawo. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, me ka bar wa iyalanka? Yace, kwatankwacinta, bi na raba na aje rabi a gida na kawo rabi. Sai Sayyidina Abubakar ya zo da dukiyarsa gaba daya. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, me ka rage wa iyalanka, ya Abubakar? Yace, na bar musu Allah da manzansa. Ai Allah yana nan, in Allah yana nan ko me za a rasa? Manzon Allah yana nan, in wanda manzon Allah me za ka rasa? Sai Sayyidina Umar yace, ba a taɓa yin musabaka da kai ta alkhairi ba sai ka rigaye mu, sai ka riga mu. To haka nan kuma ya zo hadisin Anas wanda Imam Tirmidhi ya rawaito, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, sadaqatu sirri tutfi'u ghadaballah, sadaka da aka yi ta a boye tana buce fushin Allah. Idan Allah ta'ala ya fushi da kai, kana son iya yi maka wannan fushin, ko ka aikata wani sako ko wata tabargaza, kana son Allah ya fidda kai, to kai wani abu a boye da ba wanda ya san kai sai Allah. Anan ne wato a cikin wato Hilatul Awliya ya kawo wata kissa ta wani mutum da aka yi a zamanin Banu Isra'il. Wannan mutum yayi bakance yace shi kawai bauta Allah zai ya daina komai. Yaje ya samu wani guri ya buya, ba abin da yake sai bauta. Har sai da shekara 70 ba abin da yake sai bauta. So, amma an ce duk shekara yana fitowa ya zo gida ya ga dangi ya koma, ya zo ya ga dangi ya guzuri ya koma. To a fitowarsa ta ƙarshe
sai ga wata mata kyakkyawa ta dau hankalinsa. Ashe wannan mata dai ba mutuniyar arziki bace. Ta ja hankalinsa har ya koma gidanta ya je tare. Suka yi sati guda suna badala da wannan matar. Sai kawai kuma bayan an yi sati guda sai ya tuno yanzu to ina bautar shi fa da mutumin kirki ne ya aka a sati guda ya lalace. Duk bautar nan da ya amma wata a sati guda ta juya shi gaba daya ta barbare kawai sai ya fadi ya fashe da kuka. Yana tafiya yana faduwa yana tafiya yana faduwa yana kuka yana sujjada yana faduwa yana kuka. Ya rasa inda zai sa kansa. Yana ga kamar wannan barna da yayi ta sati guda ta rushe masa wancan aiki da yayi har zuwa shekarsa 70. To sai wato ya ga wasu talakawa su 12 wata ruwayan an ce su 9 ne ko 11 suna zaune sai je zauna a cikin su. To akwai wani mutum shi kuma wani rahib kamar kace babban malami na zamanin mu sai yake aika ba waɗannan talakawa kullun da gurasa guda 12 ko guda 11 kullun sai aika musu. To da mai rabo ya zo sai aka fara da shi aka bashi da ya zo na ƙarshe sai zama na ƙarshe bai samu ba. Sai na ƙarshe ya ce ina nawa kullun ana kawowa ka ba mu tare yau ka ba kowa ni baka ba ni bai ce wallahi ni ban wato rike maka gurasa ka ba na raba kowa na bashi. Sai ce to ai ka gani ban samu ba. Sai aka tsaya ana jayayya. To shi din sai ya ji ashe wacce ya karba ta wani ya karba saboda haka sai ya ce a ku tsaya ku daina rigima wannan gurasar da ake nema ba wani ne ya karbi biyu ba ko ba bata tai ba kuma kai da aka bata ba ba kai ka rike ba kuskure aka yi ni aka bani data sai dauka ya bayar. To saboda tsananin yunwar da ya faru da yake fama da ita bai daga ba a nan cikinsa ya mutu ke ya faɗi ya mutu. Bayan ya mutu sai aka zo aka auna aikinsa shekara 70 din nan kuma aka saka wannan lalata da badala da ya na sati guda sai zama wannan badalar ta sati guda tarin jayi wannan aikin sai na ibada na shekara 70. Saka ci ka duba ka sai ba wani aiki da ya rage. Saka ci akwai wata amana ta gurasa da ta fado hannunsa ba tasa ba yana tsananin jin yunwa kamar zai mutu amma da aka da izo ba ta sa bace ya dauki gurasa ya maye ta game ita shi ya hakura har ya mutu. To ana dauko wannan ladan wannan amana ta rike wannan gurasar da ya fara sai kawai aka ga yarin jayi ga baki daya wannan alhakin kuma da ya na sati guda shi alhakin da ya na sati guda yarin jayi ibadarsa ta shekara 70 shi kuma wannan wato gurasa da ya dauka ya bawa mai ita kuma tarin jayi wannan badalar da ya ta sati guda sai aka yi masa gafara. To Abu Musa al-Ash'ari yake gaya ma ƴaƴansa wannan kisa yake cewa zai musu wasiya lokacin zai rasu yace ku tuna da ma'abocin gurasa haka da shi yace al-awliya ku tuna da ma'abocin gurasa sai fadiye su ma bayan ya faro ƴaƴansa suka ce ya baba wa kake nufi ma'abocin gurasa shi ne ba su wannan kisa. Abu Ishaq al-Huwayni ya ce isnadin zuwa Abu Musa al-Ash'ari yana da inganci. To kun ga wannan ya nuna mana wato ita sadaka da boyeta akwai hikima bayyana ta akwai hikima sai mutun ya duba a wani lokaci zai bayyana a wani lokaci zai boye. Haka yazo hadisin Abi Umama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sana'iul ma'ruf taqima sari'as su yawan aikata ayyukan kirki takan hana mummunan makoma mummunan karshe. In ka ga mutum ya yi mummunan ƙarshe to mummunan farko yayi kana bayyana abin kirki kana koye abin tsiya. To in ka zo mutuwa Allah sai ya bayyana abin tsiyar da kake yi wanda kake yin abin tsiya. In kuma kana koye abin kirki jama'a ma koda suna zagin ka saboda ba su ga wani abu aikin kirkin ka ba to ranar mutuwa abin kirki nan zai dawo ya zama ya maka amfani. Shi yasa yace wato aikata abu mai kyau sananne tana kiyaye wato mummunan wato makoma. Sannan sadaka a boye tana buce fushin Allah sada zumunta yana ƙara albarkar rayuwa. Haka na hadisin Ka'ab ibn Ujra yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Ka'ab dan Ujra haƙiƙa babu wani jiki da za a gina shi da nama na haram da jini na haram face wuta ta fi cancanta da shi. Duk mutumin da yake cin haram, da haram yake ci, haram yake sha, da haram yake komai, da ɗinkinsa, da suturarsa, da maganinsa, da abincinsa, haram ya ci, ya ƙoshi, ya bulbul, to wannan jikin nasa wuta ta fi cancanta ta narkar da wannan haramin ɗin daga jikinsa da ya ci ya ƙiba. Sai ke ya kai ka ɗan ƙujirata, mutane suna buga sammako, wani yana buga sammako don ya fanso kansa ya ƴanto ta, wani kuma yana buga sammako don ya halaka kansa. Yace ya kai ka ɗan ƙujirata, sallah babbar ibada ce da take kusanta mutum zuwa ga Allah, sadaka kuma hujja ce da za ta zame maka garkuwa ranar alkiyama, azumi kuma shi ma garkuwa ne ranar alkiyama, ita kuma sadaka tana buce sako kamar yadda wato ainihin idan an dora kankara akan dutse mai zafi wato take narkewa ta fado kasa. Wani hadisi shi ma Ibn Hibban ya rawaito shi. Haka nan akwai hadisin Ajib bin Hatim, yace ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu ɗaya daga cikinku face sai Allah ya yi magana da shi, da shi da Allah za su yi magana. Sai ya ga babu mai fassara a tsakaninsu, duk magana da yake Allah yana ji, duk magana da Allah yake shi ma yana ji. Sai mutum ya duba dama gare shi, ba zai ga komai ba sai aikin da ya aikata. Ya duba hagu gare shi, ba zai ga komai ba sai aikin da ya aikata. Ya duba gaba gare shi ma haka, ba zai gani ba sai wuta tana fuskantar fuskarsa. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kiyaye kanku da wuta, ko da ta hanyar sadaka ne da tsagin dabino. To an zo gurin, kada mutum ya ce naga ana ta raba buhun shinkafa, katan din taliya, makaroni, ni ba ni da hali, malam ga wani asamin, kai kokari kofiya wata ne ka siya da dabino kwaya uku ka ba wani ya sha ruwa. Idan kai wannan, in Allah ya karbi sadakarka tafiya wata guda daya da dabino kwaya uku, Allah ya karba, zai iya zama dalilin shigarka aljanna, kuma zai iya zama dalilin ba za ka shiga wuta ba in Allah ya karba. So da ka kai da ikhlasi komai kankantarsa, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqun nara walau bi shiqqi tamra. To balle a ce ka ba da kwaya uku, ka ba mutum dabino kwaya uku kuma ka ba shi ruwa. Hadisi ya zo kuma afdalu sadaqati saqayul ma'i, sadaqar da tafi kowace daraja, tafi kowace sauki, shine ka dauki ruwan sha ka ba mutum. Dan kaba mutum fiyawa ta ayya ishe shi, ko kuka ba shi na dan roban nan, ma'ana ka ware kullum wane fiyawa. A ina nufin kwaya daya dira 20 da duna kwaya uku fa 50 kenan, duka bai kai 100 ba ma dira 70. To yanzu kai a cikin arzikin da Allah ya maka, ko annada data, ko na data din nan ka rage wannan, ka gani 1 gig za ta ce da mutum 10, in ka cire kudin 1 gig za ta iya ci da 700 ce ko 800 1 gig. To kaga 800 in ka cire giga uku ko giga hudu daga yawon da kake shiga kalle kalle, ka ce kullun zaka ba da dabino kwaya uku da fiya wata kwaya daya, to kai mafi sai wato ka ba da fiya wata kenan guda 30, ka ba da dabino guda 90. To in Allah ya karbi wannan dabinan naka guda 90 da fiya wata dinka guda 30, wanda duka abin da ka kashe bai ci nawa ba, ya kai 2,700 sau uku 2,100, wanda bai fuka sa ji kaje ka kalli shiririta ba, wannan ladan da zaka samu in Allah ya karba, wallahi ranar kiyama sai ka fi kowa murna. Tashe sadaka ba sai kana da halin yin buhunhuna ko katan katan ko mai yawa ba, wanda kaga yayi hakan shi ma halinsa ne kai haka, amma kai ka saba da kadan kadan, wanda yake bada dabino uku yazo yana bada fiya wata daya, wata sai ga yana siyo fiya wata din jaka dayan ko kuma yana siyo dabino kwano daya. In Allah sai kai wata ran kuma yana siyan waro katana sawata, yana hadawa da kuma buhu kaza. To ake zuciyarka ta saba da alheri tun kana baka da shi, ka saba bayarwa, lokacin da ka samu bayar ba za ta yi maka nauyi ba, ba za ta wahalar da kai ba. Haka nan ya zo a wani hadisin wanda Imam al-Bukhari, Imam Muslim suka rawaito, da kuma Ibn Abi Shayba, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu ɗayan ku face sai Allah ya yi magana da shi, babu tarjuma tsakaninku da Allah, mutum ya duba dama gare shi ba zai gani ba sai abin da ya aikata, ya duba hagu gare shi ba zai gani ba sai abin da ya aikata, sannan kuma ya duba gaba gare shi ba zai gani ba sai wuta tana fuskantar fuskar sa. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka nemi tsari da wuta koda ta hanyar sadaka da tsagin dabino. Tsagin dabino ba fa ɗaya ba, ka raba dabinan biyu ka ba wani rabi, ka zo da dabinan ka ɗaya da kada ya zo ka tsaga ka ba shi rabi ka ci rabi. In Allah ya karɓi wannan sai zama dalilin ba za ka shiga wuta ba, kuma zama dalilin shiga ka aljanna, saboda Allah baya raina abu in kai saboda shi. Wanda ya yi misalin ƙwayar zarra na alheri zai gani, wanda ya ƙwayar zarra na shari ma zai gani. Haka nan Annabi alayhi salatu wasallam ya gaya mana hadisin nan na mutumin da ya sadaka da sadaka ya ɓoye ta har hannunsa na gubata san abin da hannunsa na dawo ta baya ba, shi ma hadisi ne wanda Bukhari da Muslim da Nasa'i suka rawaito. Haka nan Annabi alayhi salatu wasallam ya gaya mana cewa mai bayyana alqur'ani kamar mai bayyana sadaka ne, mai sirranta alqur'ani kamar mai sirranta sadaka ne. Wato shi kansa karatun alqur'ani akwai wanda za ka je kai a ɗaki ba wanda ya san kana yi, ka ta zama ka tunawa ka kai izu kuma ba wanda ya sani. To haka nan kuma wani zai karatun sa a fili, wani zai yi a ɓoye, ma'ana zai yi a ɓoye a ɗaki ba wanda ya gani. To ita ma sadaka kamar haka take, akwai ta bayyana akwai ta ɓoyewa. Bayyanawa da ɓoyewa ya dangana ga irin maslahar yin haka da kuma niyyar yin haka. Kuma Annabi ne za a ci musu nan Imam Ahmad yana nan a cikin Sahihul Jami'us Saghir cewa Annabi alaihi salatu wasallam ya ce kowane mutum zai zama a ƙarƙashin inuwar sadakarsa har sai an gama hukunci tsakanin mutane. Idan ka yi sadaka da yawa rana a kiyama sai ta zama kamar lema, sai ka shiga ƙarƙashin ta ka zauna ana cikin rana kai sai ka gangara inuwa ka rasa ina ka samu wannan lemar, ashe sadakar ka ce ta taru ta yi maka inuwa ta rabe tsakaninka da rana, ana rana kowa na cikin rana amma kai kana cikin inuwa, wannan inuwa sadakar da kake ta yi ne. Ashe ko dan ka samu wannan falalar na samun inuwa ranar kiyama, ya kamata a ce mutum yana yin sadaka wato tsakaninsa da Allah. Sannan kuma ya zo wani hadisi na Abdullahi dan Mas'ud ya ce ɗanku ya kiyaye fuskarsa daga wuta ko da hannunsa da tsagin dabino. Haka nan hadisin Haris ibn Wahb al-Khuzai yake cewa manzo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku yi sadaka domin wani zamani zai zo nan gaba. Nan gaba wani zamani zai zo mutum zai ɗauki sadakarsa yana yawo da ita ba zai samu wanda zai karɓa ba. Kun san yanzu kowa ya kuɗi ake ta magana, in makaranta aka yi sa da wani kwas ne ya fi kawo kuɗi, in kasuwanci za a shiga wace sana'a ce ta fi kawo kuɗi, aikin gwamnati ne wani ofis ne ya fi kawo kuɗi. Wani yaro ya ce min da Allah malam kai mun addu'a da azumin nan ina so na ga takarda ɗaya na tura ta EFTC ɗaya na tura ta NNPC, ina so Allah kai mun addu'a in samu aiki a ɗaya da ƙirca. To NNPC a gidan mai ne, ita EFTC sun bai ce nan ba akwai kuɗi malam, mai kawo mai ɗaukan kuɗi a shi ma kawo ta ce na ɗauka na aikin wahala ne, ya ce a'a kai dai kai mun addu'a samu aiki a NNPC ko EFTC. Masu CC ɗin na marar Allah ma a yi ma'adu'a su sami aiki a nan, na ce to Allah ba ka aiki kuma ya sa ka yi abin arziki. So da aka kunga wato yanzu kowa in ɗan aiki ne a ina ka samu kuɗi, in sana'a ce wacce ta fawo kuɗi, in karatu ne wanne za a gama a samu kuɗi, in mutum ya shiga social media ne za a samu kuɗi, ɗan kiripto ne ɗan tarifto ne ga sunan iri-iri ko masu jiran samun kuɗi da ƴan waye ɗan Empire da M mine da M ne da M crypto da M ne TikTok wani sama abu ne TikTok shi ma ana samun kuɗi ko to ka gani. To kaga sana'a kowa sai yake samu kuɗi ya samu saboda kare magana kuɗi ko mai kuɗi in ka je gida kai aka kawo kuɗi, mata kawo kuɗi, yara kawo kuɗi, makaranta kawo kuɗi, asibiti kawo kuɗi, makaranta kawo kuɗi, duk abin da kake so yanzu indai kana so mai kyau sai kana da kuɗi ko baka samu ruwa sai ka rijiyar ka, baka samu wuta sai ka sa solar ka, baka samu ilimi kyau sai ka je private, baka samu magani mai kyau da aiki mai kyau sai ka je asibiti private, baka samu security sai ka ɗauki private, komai shi yasa mutane suka hauka ce wajen neman kuɗi a sujjada Allah ba mu kuɗi a ruku'u a ce Allah ba mu kuɗi a tsaye a ce Allah ba mu kuɗi ana dawafi ana Allah ba mu kuɗi ana sa'ayi ana Allah ba mu kuɗi ana jifan shedan ana Allah ba mu kuɗi ana kwanan muzdalifa ana Allah ba mu kuɗi ana afa ana Allah ba mu kuɗi ana tsaye ana Allah ba mu kuɗi ana zaune don Allah ya amsa addu'o'in nan ya sako kuɗin sai kowa ya kuɗi to an shiga bala'i idan fa kowa ya kuɗi an shiga bala'i ga muku gaskiya wasu su kuɗi amma suna da imani wasu kuma su rasa kuɗi suna da zuciya to shine za a zauna lafiya kai ma wancan aiki ya biya ka shikenan sai a zauna lafiya amma in kowa ya kuɗi za a rasa lebula za a rasa birkila za a rasa ma'aikaci za a rufe masana'antu jirgin sama zai daina tashi saboda wanda yake tuka shi ba kuɗi yake nema ba waɗannan kyodin ba kuɗi suke nema ba a sa aiki ba cikin gidajen zakaya na gidan kuɗi suke ba kowa ya yi kuɗi wa zai zo ya maka gidi masu ya san masai sun daina masu yawo da motoci masu a daidaita sau masu drebobi dukiloli kowa ya daina saboda ya yi kuɗi to sai a zo kuɗin kuma idabi mutane kuɗin sun jawo bala'i ƙasar da kowa ya kuɗi yadda za a zauna lafiya ba ba yaran kowa ba ma'aikacin kowa kowa rafkewa zai sai kuma kuɗin ka zo ana fama to abin da zai faru kenan nan gaba kaɗan sai kowa yanzu kuɗi yake nema kowa kuɗi yake kowa kuɗi yake sai Allah ya gani su wato da kuɗi kuɗi yake ba mu ne to ina ba abin da zan yi su ba abin da zan sa su ni ma ina son ina ne abin siya kuɗin ma fa abin siya wahala abin siya kan da ya sa kuɗi da ba amma abin siya ya zama kaɗan zo da kan zamani in yazo mutum zai je gidan kabari ma yana cewa ina ma shi ne a cikin wannan kabarin ya yi tabu a ce ma ya mutu ya laita ruwa a ce ma ya fadi ko shi ne shi cikin wannan kabari ku zo da yana in yazo wato ana cikin hatsari haka ne imamu kabari ya ibn abi hatim suroto da sanadi hasan yake cewa Allah ta'ala ya sanya sadakar da aka yi ta boye a cikin ta dawu'i tana fifitan wacce aka yi a bayyana soninki soninki 70 idan aikin da kai na nafila ne to ka boye sadaka Allah yana ninka maka ita ninki 70 yace kuma Allah ya sanya sadaka wacce take ta farilla wacce aka yi ta a bayyane ita kuma tafi wacce aka sirranta sau 25 sadakar da aka yi ta a boye ta farilla wato aka yi ta a bayyane tafi lada akan wacce aka boye kuma sadakar nafila tafi lada wacce aka bayyana domin farilla an fi so a bayyana shi don ka fita daga zargi ba ka farilla ita kuma nafila an fi so a koye ta saboda wannan kuma tsakaninka da Allah ne shi wanda ka ba i bayyana ko kai ya bayyana shi kuma ya rage nasa shi sa ko ta wato wata magana da aka rawaito daga Abbas yake cewa abin da aka fi so ga sadaka ta'jiluhu tasghiruhu wa suturuhu in za ka yi sadaka ana son ka yi abu uku na farko ka gaggauta bayarwa na biyu ka ga kankantan abin da ka bayar na uku kuma ka yi a boye idan miliyan 1000 ka ba mutum kaka ga yawansa shi wanda ake ba din da ake so ya ga yawan abin amma kai da ka bayar kaka ringa cewa kai da farawa na baka ko baka ga yawan abin bane a'a kai an fi so kaka nuna abin da yawa shi da aka ba din shi kuma ana so ya nuna abin yana da yawa to da aka kai gaggawan bayarwa ka ga kankantan abin da ka bayar kuma ka yi a boye wannan abin guda uku suna sa sadaka ka ta daraja a gurin Allah idan kai gaggawa shedan ba zai saurin domin ka ce zan bayar to shedan ya dinga tsorata ka yana ta shawarta ka kakka bayar kakka bayar tun yana cewa ka rage ka rage ka rage akwai fa bukatu akwai kaza akwai kaza shi yasa da ka ce zan baka 1000 kawai karkace ka bada 1000 in ba haka ba sai ta koma 500 sai ta koma 200 sai ta koma babu ma in ka bari shedan yana baka shawara sannan ka ga kankantansa shi wanda aka ba iganta da yawa sannan ka yi a boye shi kuma wanda aka bayar sai ya gani a haka muna fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka tuntuɓa harshe ko muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana wannan ce malam don Allah menene hukuncin shafa fuska a addu'a akwai hadisi da ya zo wanda cikin bulugu maram ya ce isnadin sa hasanu ne cewa idan za ku roki Allah ku roke shi da hannayenku sannan ka ku sauke su sai kun shafa a fuskar ku amma wasu malaman sun ce wannan halisi na a shafa a fuska bai inganta ba, saboda haka wani sai aka samu sabani tsakanin masu cewa hadisin ya inganta da masu cewa bai inganta ba. Amma dai kauli rajihi shine hadisin shafawa a fuska bai inganta ba, amma hadisin daga hannu shi yazo da siga ma kala kala a ruwayan Abdullahi dan Abbas, akwai bukatar da ake daga mata hannu ai haka kami ka kamata roƙon ruwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daɗa hadisin can sama, an ce hadisai sama da 100 suka zo da fada Annabi sallallahu alaihi wasallam mutawatir Annabi yana daɗa sallallahu alaihi wasallam da Abba da akwai akwai da akwai har nan da su bayyana da wannan duka ya tabbata, amma shafan ka kullu fa kirji shine ma'anar suka ce da ta kenan, wanda ya shafa kirji ya shafa dai al'adat adatan kawai al'ada ce ka gan ka dauko wani ka rasa inda zaka yi da shi, sai ga wani ya shafa kirji wani ya shafa fuska saboda ya dawo da hannun sai yake neman inda zai ajiye shi, kuma san da shafa fuska ko ka shafa kirji al'ada ta aikata saboda hadisin bai inganta ba, kuma ibada ba a yin ta sai da hadisi ingantacce ko kuma da hadisi wanda yake irin sa wato hasanun kenan, hasanun li zati ko hasanun li ghairihi. Wannan yace mallam in Allah ya sa mun shiga aljanna amin amin, akwai sauran wata ibada da zamu rinka yi ne kala makalla? Ibada aljanna kawai godiya ce ga Allah, ibada aljanna godiya ga Allah, wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kawai dan aljanna ya ga wata ce kai mun gode wa Allah saboda ka tsallake hatsarurka da dama, ka tsallake matsaloli da dama, wa man zukhziha anna udkhila aljannata faqad faz, wanda aka nisanta shi daga wuta aka kai shi aljanna ya rabo wuta, yasa yan aljanna wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma ubadda, suna cewa kai aminci Allah tabbata a gare ku bisa hakuri da kuka yi, in doka aka sa ku hakuri yasa kuka yi, in hana ku aka yi hakuri yasa kuka bari, in jaraba aka yi muku hakuri yasa kuka daure, dama hakuri akwai yubin doka Allah sai an yi hakuri, hannuwa ga abinda Allah ya hana sai an yi hakuri, abinda Allah ya sa mu yi sai an yi hakuri, sannan jabawa dake zuwa mai radadi ko ga jama'a ko ga mutane ko gare ka ko a jikinka ko a iyalinka ko a dukiyarka ko a kasarka ko a garinka ko a zamaninka ko cutarwar baki ga mutane duk sai an yi juri an yi hakuri an kauda kai, to wannan hakurin shi yake jawo mutum ya shiga aljanna kuma yawa Allah godiya. Allah muna roƙon sai sa muna cikin aljanna, Allah ya raba mu daga wuta. A tuwa ni da addu'a ina da bukata gafarta malam, to Allah ya biya maka wannan bukata ko Allah ya biya miki wannan bukata ta alheri, muna tawassali da sunan Allah mai girma da sufofin sa madaukaka wannan bukata ta alheri Allah ya biya, Allah kuma ya biya dukkan mai bukata Allah ya biya masa bukatar sa ta alheri, dukkan mai damuwa Allah ya yi masa damuwar sa. Malam ina roƙon addu'a Allah ya hore min gida, to Allah muna roƙon sa ya hore maka gida ka samu gida, wannan munasabar ma ta sa bani godiya ga mai girma gwamnan jihar Gombe Malam Inuwa Yahaya ya kira ni sauran kwana biyu na iso wannan gari, ya kira ni a waya yake ce malam na gina maka gida, sai nake in ka zo ka wuce gidanka kai tsaye komai an gama, an sa sora awa 24 an hada maka ruwa, an sa gado, an sa katifa, an sa fulilluka, an sa kujeru, komai an hada, an hada kitchen, an yi komai sai kake da kazo kawai daga can hanya kawai ka wuce gidanka ka dinga kwana a can. Nace kai, nace excellency nagode sosai, Allah ya saka da alheri. To alhamdulillah mun daki shugaba da yar committee mun je mun ga anguwar da amma ba ga muku barkar ka ta dawo mun je mun ga gida gwamna a madadin shugaban wannan kwamiti namu na da'awa ta Muhammad Lawan da dukkan mambobinsa da kuma dukkan masu sauraron mu na ko'ina maza da mata yara da manya, da mu gaba ɗaya muna godiya ga mai girma gwamnan jihar Gombe bisa wannan wato abin alheri da ya yi mana gaba ɗaya. Allah ya saka masa da alheri, Allah kuma shi ma ya gina masa gida aljanna, Allah kuma ya sa ya gama aikin sa na Allah kuma ya sa wanda zai gaje shi da shi ma zai dora da aikin alheri don a samu ci gaba a wannan jiha ta mu da zaman lafiya da alkhairi baki daya. To kaga yanzu kai sai maka addu'a, ni ka kai wani ya addu'a sai Allah ba. To abinda zai zan maka addu'a, dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya roƙa wani abu ya ma Allah ya ku tabbace haka. Duk tushe ko da su yanzu da yawa sun samu gidajen amma su kama da sun samu ba, amma ni kun gane na samu na ji muku na samu to muna godiya Allah ya saka da kai. To kai ma Allah ta'ala ya faranta maka rai ya baka gida. Mallan a ce abu da Allah ina da mai lafiya, to mara lafiyar nan naka Allah ya bashi lafiya, kai ma da kake da lafiya da mu baki da Allah ya tsare mana lafiyar dukkan marasa lafiya musulmi, Allah ya ba su lafiya, dukkan wanda ba su da lafiya Allah kuma ya ba su lafiya, da sauran bukatun jama'a duka mun yi tawassuli da sunan Allah masu girma da sifofin sa madaukaka. Allah ka biya wa kowa bukatar sa ta alheri, Allah ka tsare kowa daga abin da yake neman ta tsare shi. Mun yi tawassuli da sunayenka masu girma da sifofinka madaukar, duk abin da ake kamun kafa da shi ka amsa, abin da ake roƙonka su da shi ka bayar. Wanda suka musulunta mace ɗaya ta musulunta daga Filiya, sunanta Royce Buba, tana da shekaru 25, yanzu ta koma Maryam Buba. Maryam Buba da kika zo kika karɓa addinin musulunci, muna taya ki murna, muna taya ki farin ciki, ko muna miki addu'a Allah ta'ala ya tabbatar da ki a cikin addinin musulunci. Mata kuma ƴan committee mu bangaren su da suke kula da mata da suka shiga addinin musulunci, muna dada karfafa muku guya ku ci gaba da wannan aiki na alheri wajen karantar da su da ilmantar da su da jansu a jiki, har su san cewa rabuwa da suka da ƴan uwansu suka dawo cikin mu, ko kuma shiga su addinin musulunci ya zai musu alheri a duniya da lahira. Duk wanda ya musulunta muka yi kokarin mu sa masa abu hudu. Na farko, muna son mu bashi ilimin addinin da ya shigo. Bai kamata ka shiga addini baka san shi ba. Koda haka ƴan committee mu suka yi kokarin ilmantar da mutum ya gane addinin da ya shigo ga yadda ya shigo. Abu na biyu, muka yi kokari mu koya masa sana'a in ba shi da sana'a, domin ba zai yiwu a ce ka shigo musulunci kuma kana barace barace ko kana neman taimako ba, kamata ya ce kai ma mai bada taimako ne. To muka yi kokari mu koya musu ainihin wato sana'a domin su samu abin da za su rike kansu, su cigaba da rike kansu. Na uku, muka yi kokarin mu daidaita tsakaninsu da iyayensu. Wani za ka ga in ƴarsa ta musulunta ko ɗansa ya musulunta, shi bai musulunta ba, sai ya ɗauki gaba ya ɗauki ƙiyayya ya ɗora ma ƴar, wataƙila tsoro yake ji kamar in ta musulunta a ya rabu da ita, in ta musulunta ba zai ƙara ganinta ba, in ta musulunta. To sai mu nuna musu addinin musulunci ya koyar da mu, duk wanda ya shigo addinin musulunci yana da uba wanda bai musulunta ba, to haka yanzu babansa ne. Ko da kai ka musulunta, babanka bai musulunta ba, har yanzu sunansa babanka. Da haka haƙƙin haihuwa har yanzu yana nan da shi a kansa. In ka musulunta, so ake ka nuna wa babanka da ka shigo musulunci, in kana masa kirki 10 yanzu ka mai da shi 30, in kana bashi kyauta 1 yanzu ka mai da ita 3, har ya ce a kana ya musulunci nan da nayi ka shiga ya ƙara gyara ka, da rowa gare ka, amma da ka musulunta na ga yanzu kana kyauta, da kana shaye-shaye da ka musulunta yanzu na ka daina, da baka girmama ni da ka musulunta yanzu na kana girmama ni, da baka min ladabi yanzu da ka musulunta na kana min ladabi, da baka kyautata min da kai ni ma musulunta. Haka muke so, idan ka musulunta ka nuna wa danginka da ƴan uwanka da abokanka cewa ba ka shigo musulunci ne don ka saba ma iyayenka, ko don ka ci mutuncin iyayenka, ko ka don ka yanke alaka da ƴan uwanka ko danginka ba, a'a kana nan a musulmi, suna nan a kiristancinsu ko yahudancinsu ko magurancinsu, amma kuma kai ka nuna musu dan halal ne kai. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tu'ihima wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah ya ce na yadda ka kyautata musu a cikin zamantakewa ta duniya. Kuma haka wannan muka yi kokari. Sannan na hudu, muka yi kokari kuma mu ga cewa mutum ya sami wato kyakkyawar rayuwa ta hanyar samun ilimin zamani da kuma ilimi da zai bashi dama ya shiga cikin jama'a, mu aurar da wasu, mu zaunar da wasu, da gidajen da muke zaunar da su, da guraren da muke kula da su. Da haka wannan suke wannan aiki a tsawon wannan shekaru, muna fata Allah ya saka musu da alheri. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وبصارنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلا النار مصيرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك بأن لك